بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمنا يبود غدياغ الله سبحانه وتعالى وعند تكير رحمة سيساكي هذا مؤمن يمتي لا كوم ليتن جمعة bakwai ga watan Ramadan a shekara ta 1435 ta hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda yake shine 4 ga watan 7 a shekara ta 2014 ko wato al-safi miladiya. Kuma ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma, zamu tashi yau a aya ta 256 إن شاء الله زوا 57 وتفضل الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين. مجمل معنى روانا كالمومي الله سبحانه وتعالى نسوى لا إكراه في الدين باب تيلستاوى الدين قد تبين الرشد من الغي شريا تبين دقبتا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تدوان دا يكافر سيوى الطاغوت دا ابن دا اكي بوتا واندبا الله با ويؤمن بالله كميكي ايمان دا الله تو حقيقة وانا ياريقو دا اجيا امن تسيد دا هو مفي امنتي واندباتا ينكيوا انت الوثقى تأنيثنين اوثق نمجني أوفق ما تكون شيني الوفقة كما عند الحسنى تأنيثني ننسان تأنيثي واتو ماتي لفظين هو كما ابن ديك جنس دي اكي باوت الدمير ماتي شيني اكي صفة تاشد وانا امتني اكي وفقة حسنى فضلة إذن كما نمجني شيني ذا اكي أوفق هو أحسن هو أفضل misali a wannan kalmomi da na bada misali a kansu. To duk wanda ya kafirce wa dagutu yayi imani da Allah, to hakika yayi riko da igiyar da bata wato yankewa, shine ma'ana lamfisama laha. Infisam ma'ana inqita, ma'ana su daya babu yankewa gare ta. Ana kiran yaye a yaye yaro daga can mama fitam ko infisam ko fisam, yawa ma'ana a yaye da yaro daga can mama. To a takaice dai ma'anar infisami inqita'i, wato babu yankewa ga wannan igiya din. Wallahu sami'un alim, Allah kuma mai ji ne kuma mai ilimi ne. Asalin abinda ake nufi da addini, ko dai tun farko ma dai maganar la ikraha, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana la ikraha fi ddini, babu tilasti a addini. Me ake nufi da wannan jumla din? هل هي جملة خبرية؟ نعم جملة خبرية، ولكن هل هي باقية على خبرية حقوق هي بمعنى النهي؟ ما المسلم تتونا أكوان شوانا جملة دي باشي دي سيغة تلا باريني زي كما إيه دوكر معنى هني هني ني أكي باير واتي وكدا كتيلة ستقوة الديني كوكو لا باريني تيوى ai addinin musulunci ba a tilastawa kowa a kansa. Mun fahimci tambayar, za mu ji amsar da malamai za su bayar. Amma dai abinda Allah ya faɗa shi ne babu tilasti a addini. Me ake nufi da addini? Addini a Alƙur'ani yana zuwa da ma'ana biyu. Yana zuwa da ma'anar ayyukan da halittun Allah suke aikatawa domin samun alaƙa da shi da suke bauta masa ta hanyarsu. Shine ayyukan da muke na addini, wannan abin da muke kai ana kiransa addini. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna ad-dina inda Allah al-Islam, da kuma fadin sa wa raditu lakum al-Islam dina, wannan abin da ake nufi kenan. Wa raditu lakum al-Islam hadhihi al-a'mal, wannan ayyukan da ake cewa addinin musulunci na yaddan muku da shi a matsayin addini, wanda ya kunshi aqida da kuma ayyuka. Akwai kuma addini da yake nufin jaza'i, sakamako, kamar da yake wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin, haka nan kuma wannan inda Allah madauki ke cewa ara'aita alladhi yukazzibu bid-din nan ba ƙaryata addini ake nufi ƙaryata sakamako domin annan addini ma'anarsa jaza'i to amma a wannan ayat da muke karantawa wanne ake nufi jaza'in ko ko aikin addini bauta aikin addini ma'ana wannan addinin da ake shigar sa mai suna musulunci shi ake magana to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu tilasti to mu karanta abin da malam Sa'idi ya ambata mana kafin mu je kan aya ta gaba malam Sa'idi yana cewa yukhbiru ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana bada labari kun gani cewa jumla ce khabariya yana bada labari annahu la ikraha fi din cewa babu tilasti a cikin addini ma'ana ba a tilastawa wanda ba musulmi ba ya zama musulmi da ƙarfi wani akwai maganganu na malamai za mu zo mu tattauna a kansu in mun zo kan fa'idojin da ake fa'idanta da su a wannan aya insha Allah da tattauna malamai a kan shin wannan aya mansuha ce kamar da wasu malamai suka faɗa an shafe hukuncinta da ayoyin umarni a yaƙi ko ko ba a shafe hukuncinta ba wasu kuma su ce a'a ahlul kitabi ake magana a kansu yahudu da nasara su ne ake ce mana kar mu tilasta musu sai su musulunta muddin za su ba da jizya da kuma makamantansu duk wannan da za mu zo mu yi magana a kai to nan yana ba da labari ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labari annahu la ikraha fi din babu tilasti a addini li adami alhajati ila alikrahi alayhi daga cikin abubuwan da suke kyautata littafin nan da muke karanta na malam Abdurrahman bin Nasir al-Sa'idi yana da kwarewa wajen fitar da wani abu da ba safai zaka ganshi a gun sauran malamai ba bayanin mahasinul islam ina jima kuma ta mun taba wannan zancen wani lokaci mahasinul islam abubuwa masu kyau dangane da musulunci wato yadda musulunci za a yi tallansa ga wanda ba musulmi ba yadda zai ji daɗin karɓarsa shi yasa malamin yana da wani littafi da ya rubuta al-qawa'i wal barahin al-adillatu wal qawa'i wal barahin fi ibtali din al mulhidin ko aqaid al mulhidin ya tattara dalilai wajen 200 na hankali ba tare da wai inna istidlali kawai da iya qur'ani da sunna ba akan cewa da kuma raddi ga masu cewa babu Allah to ta hanyar abubuwa na hankali kwatance mai kyau da za a fuskanci mutumin da ba musulmi ba wanda yake cewa babu Allah a nuna masa kuru-kuru yadda lalle yadda cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala wannan akwai nasa amfani a nan abin da ya mana cikin kalmomin da za mu karanta yanzu zai mana wani bayani da zai nuna mana kyawun musulunci kyawun da baya buƙatar ma a ce sai an tilasta mutum a kansa ya karɓe shi shi kyansa da zubinsa da tsarin shari'arsa ya wadatar da duk wanda ya fahimce shi to da wahala ya wani addinin in ba wannan addinin ba sai dan ko hasada ko wani abu kamar da zamu zo yana cewa yukhbiru ta'ala annahu la ikraha fi din li'adami alhajati ila alikrahi alayhi Allah yana ba mu labari ne cewa ba a tilasta mutane akan wannan addinin saboda me saboda babu bukata ba bukatar ka tilasta mutum yayi addini in har a zuciyarsa babu to in ka tilasta shi ma ya fada to fadin bakin nan ba zai masa amfani ba saboda addinin yana ginuwa ne akan sai an samu dacewa tsakanin lafazin baki da kuma abin da ke zuciya da mutum zai fada da baki ya yarda da la ilaha illallah ya yarda da muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma a zuciyarsa bai yarda ba ya shigo musulmi ayi sallah da shi ayi azhar da shi ayi al'asar magriba isha'i da asuba yazo kila ma tsaya a sahun gaba amma a zuciyarsa in bai yarda da la ilaha illallah nan ba zai masa amfani haka ashe abin da yafi muhimmanci shine ayi tallan musulunci ta hanyar gamsarwa kai convincing mutum ka gamsar da shi shi da kansa yace kai wannan hujjojin da gaske ne sun fi wanda nake tunani sai ya karba wannan an fi cin nasara to shine nan sai yake fadi yace li anna al ikraha domin ku shi ko ita tilastawa la yakunu illa ala amrin khafiyatin a'lamuhu baya kasancewa sai akan wani lamari lamarin da alamomin sa a bayyana su a boye suke ma'ana in ka ji an ce a tilasta mutum akai akan wani abu to wani abu ne wanda hujjojinsa da alamomin da za su jawo hankalinka zuwa gare su ba ma a bayyana suke ba sai an sha wahala a gane shine za a tilasta maka sai ka shiga ka gani kun fahimci wannan amma abin da yake hujjojinsa da alamun cewa gaskiya ne shi kuru-kuru suke to ba buƙatar a tilasta ka akai yace ghamidatin atharuhu haka asalin larabcin za ku karanta mun gane لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه سننكم غامضة آثاره ما نسي أبن ديكي آثار سا على منسى دي أريد قول أبن ديكي بلي سوما غامضة أبو بويسكي تولن شيني أبن دي سا أي تيلستمتو أو أمر كوكمون لمري في غاية الكراهة للنفوس وانده rayukan dan adam suna matukar kyamarsa suna kinsa to duk abin da ran dan adam ke kyama ke ki shine wanda ake bukatar a tilasta mutum ya karbe shi aqwa amma hadha ad-dinu amma wannan addini al-qawimu wanda yake tsayayye was-siratul mustaqimu kuma wannan hanyar mai kakkiya faqad tabayyanat a'lamuhu lil-uquli to alamunsa hujjojinsa da suke jan hankalin mutane su karbe shi to sun bayyana ga hankula babu wani hankali da zai ji qur'ani ya ji sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayyana masa musulunci akan hakikar sa sai face ya karba sai idan Allah madaukaki bai mashi bai masa gamdakatar ba da taufiki ai ina jin mu kuma tabbun sha wannan magana cewa musulunci yadda yake idan har kaga mutum bai karbe shi ba to ɗayan abubuwa biyu ne ko dai bai fahimce shi ba saboda mai masa bayanin bai tsayaye masa bayanin yadda ya kamata ba ko kuma ya fahimce shi amma yana kan wani addinin da yana samun wata maslaha a kai ka iya ƙara na uku ka ce bai san komai ba ya sa wani ne a gaba shi ke jansa kamar dabba taklidi kenan wannan shine za ka iya samu dalili na uku amma in mutum za a bar shi da dalilan addinin musulunci kuma ya amfani da hankalinsa ba tare da wato wani wata karkata zuwa ga wani ra'ayi da ya ginu da akansa ba a ce ya aje komai ya tunani kawai ga hujjoji ya tsaya kalle su to musulunci zai zaba idan mutum yana lura da waɗanda suke musulunta zai gamsu da wannan abin da na ambata waɗanda suke musulunta galibinsu za ka ga idan ba kawai waɗanda suka bi ra'ayin wani bane ko kuma saboda ihsani da wani ya yi musu a duniyance wanda za a ga mutane ne kaɗan amma mafi yawan waɗanda musuluntarsu ya fi tasiri za a ga manyan mutane ne a addinansu na da Allah ya ba su hankali ya ba su damar su bincike kuma har suka yi karatun da suka gano cewa kai musuluncin nan shine gaskiya amma da wahala ka samu wani mutumi ya ce maka karatu yayi bincike ya koma wani addini ba musulunci ba bayan musuluncin shi kuma ya fahimce shi inda ya fahimci addinin musulunci yadda ya kamata ya san me ake nufi da shi kira ne zuwa ga abautawa Allah shi kadai Allah da ya aiko manzannin nan na ƙarshen su shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama wajibi ai imani da shi sai ta hanyar sa za a shiga aljanna wannan abun in mutun da yana da wani addini to ba zai samu wannan cewa ana wahayi zuwa ga annabawa wani bakon abu ba wannan shine dalilin da yasa kuma Allah madauki har ya girmama hankalin ahlul kitabi yake ce musu ya ahlul kitabi saboda su wannan zuwan manzo daga gun Allah ba bakon abu bane a gurin su kun fahimci abin amma wanda ba a taba aiko kowa zuwa gare shi ba shine ke bukatar wasu dalilai na hankali shi yasa za ku ga bayanin da Allah madauki ke wa larabawa na jahiliya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin su wanda ba ahlul kitabi ba an fi amfani da hanyoyi na hankali ko amma hanyoyi na waɗanda in ana magana da ahlul kitabi za ku ga mafi yawa mai ake musu udkur ku ambata ku tuna lokacin da aka yi kaza annabi Musa ya zo an yi kaza da shi annabi wane ya zo an yi kaza da shi wane ya zo an yi kaza da shi saboda me su ahlul kitabin ne suna da littafi a hannunsu za su buɗa su karanta ku duba littafin ku gani akwai kaza amma za ka ga waɗanda ba karatu suke ba kamar larabawa jahilai waɗanda suke zamanin jahiliya ana musu amfani da abin da ya shafi hankali to kuma in suka ji qur'ani ku duba abubuwan da manya-manyan larabawa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su musulunta ko wanda ko suka mutu ma basu musulunta din ba a cikin su suka kafa sheda cewa kai maganganun nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ba bokanci bane ba waka bace ba kuma mahaukaci bane wannan maganganun ba mu taba jin irin su ba ba irin maganganun da muka saba ji bane kaga sun yi amfani da hankalin su to shine in dai zaka bar mutum ka bayyana masa abu ya fahimta da hankalinsa to insha Allah zai karba addinin musulunci shi yasa yake da muhimmanci yada addinin musulunci ta hanyar bayani mai kyau ba ta hanyar wato akwai abinda malamai harkar da'awa suke fada da'iman mai da'awa mai kiran mutane ya musu tallan an musulunci ya kamata ya zama cewa abinda yake mai da hankali a kansa ba wai shine ya gaya wa waɗannan mutanen ra'ayinsa ba yace ni dai ga abinda nayi dashi ko ku karba ko kar ku karba wannan ba ita ce hanyar da'awa ba hanyar da'awa asali gayyata ce kira kake yi a zo a karbi wannan abun ko dai saboda yafi wanda ke hannun mutane muhimmanci ko kuma saboda kwadaitar da su da zakai akan ladan da za su samu a cikin sa to wannan kuma dole kai amfani da wannan hanyoyin tarhibi hanyoyin labari da kafa hujja da hankali kafin a zo ga tarhibi tsoratarwa da gargadi yana zuwa ne a ƙarshe saboda zuciya na dan adam babu wanda ya mallake su banda Allah subhanahu wataala kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka iya tankosa zuciyar mutum ka shiryar da shi ka sa shi a hanyar da kake so ta shiriya mun san shiriya iri biyu ce a larabci ko a shar'ance shiriya ta nuni ta karantarwa ta kuma sa mutum akan hanya ita ce wadda manzanni suke yi haka nan masu wa'azi suke yi akwai kuma shiriya ta sa zuciya akan hanya wato ta karbi abin da ake so a karbe shi wannan kuma a hannun Allah subhanahu wataala kawai take to mu ci gaba saboda kan lokaci kure mana bamu gama wannan juz'iyya din ba sai ce faqad tabayyanat alamu hulil uquli shi musulunci alamomin sa da hujjojinsa sun bayyana ga hankula wa zaharat turquhu kuma hanyoyin sa a bayyane suke wa tabayyana amruhu lamarin sa a bayyane yake kun taba ganin addinin da ba a boye komai irin musulunci bai kama da sauran addinai ba ta bangaren babu wani abu boyayye a cikin sa duk abin da ke cikin alqur'ani ba ma tsoron wani ya karanta in akwai abin da bai gane ba za mu yi masa bayani amma za ku ga wasu addinan ba a tallan su ta hanyar littafan da suke da su sai an maka wasu hanyoyi na hankali ka karba sannan sai a nuna maka to ga yadda abu yake kamar yadda a cikin musulunci duk hanyar da ba sunna ba ta sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam zaka ga akwai wani abu da ake kare ka sai ka gama yadda sannan a nuna maka amma gundarin karantarwar da ake tafiya akan ta a nuna maka daga ranar farko sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata aqida da take koye da za a ce muna tsoron wani ya gani saboda ba ma so a san muna kaza duk abin da muke kai muna so a zo a gani dan mun san in an zo an fahimce shi a irin yadda muka fahimta to za a zama tare da mu ne sai dai idan mutum bai samu tawfiki ba daga Allah to wannan shine sai ce wata bayyana amruhu wa urifa ar-rusdu min al-ghayy kuma an san an gane an tantance an fayyace menene ar-rusdu kuma menene al-ghayy ar-rusd islahun ko kuma salahun fi al-maslaki wa fi al-amal shine ma'ana ar-rusd mun sha bayanin wannan da Allah dalibai ilimi ne san kuna rikewa akwai kalmar ar-rusd kishiyarta ita ce al-ghiwaya ko al-ghay al-ghay shine bata ta bangaren hanyar da mutum ya bi ko aikin da yake aikatawa ar-rusd kuma shiriya ta bangaren aiki da hanyar da mutum ya bi shine salahun fi al-maslaki wa salahun fi al-amal shine ma'anar ar-rusd al-ghay kuma fasadun fi al-maslaki wa fasadun fi al-amal kishiyar wannan bangaren shine al-huda wa ad-dalal al-huda malamai suna cewa shine salahun fi al-ilmi ad-dalal kuma shine fasadun fi al-ilmi kun fahimci wannan galibi a Qur'ani in kana karanta in ka ce shiriya al-huda to ana nufin shiriya ta bangaren ilimi. In kuma aka ce ar-rusdu ana nufin shiriya ta bangaren aiki. Ta bangaren aiki. Ad-dalal kuma bata amma ta bangaren ilimi. Shi kuma ghayyu shine bata ta bangaren me? Ta bangaren aiki. Waɗannan abubuwan guda hudu kowanne da dan uwansa da kuma kishiyarsa. To nan Allah madauki ya amfani da ar-rusd hanya da zaka bi ta aiki domin dama ai hanya ta aikace ita ake fara gani daga wurin masu ita kafin a zo ai karatu har an fahimci abin da yake aka gina na ilimi akai kun fahimci wannan abin abinda zaka gano na alamun masu musulunci ai zaka za a ce musu masu sallah ko masu azumi masu zakka masu halin nan mai kyau Allah sa mai hali mai kyau da zai zama ta hanyar sa ma kawai ya isa mai tallan musulunci kullum muna irin wannan in muka samu wannan damar zamu fadakar da junanmu kira zuwa ga musulunci wallahi yana da kyau ta hanyar aiki bal ba hanya mai kyau ma a yanzu irin ka kira mutane ta hanyar halinka mai kyau ta hanyar bacin amana ba ƙarya zuciyarka bakinka bakinka zuciyarka in an yi mu'amala da kai abinda kace shine har zuci in kuma kace in baka yarda da abu ba shi ma ba munafinci ka bayyana sannan kuma yadda aka san mutum mai kamala a ganka haka to duk inda zamu yi aiki mai kyau da wannan shi kadai ya isa ya taimaka mana wajen kiran waɗanda ba musulmi ba su musulunta da yawa daga cikin kafirai hatta a zamanin yanzu akwai waɗanda ko in ce da yawa daga cikin su gaskiya za ku yarda da ni mafi yawan su gaban da suke wa musulunci ba ta ilimi bace ba su fahimci meye musulunci ba meye sakon da ya zo da shi akwai wasu shugabannin su da suka gaya musu cewa musulunci nan shine kaza shine tashin hankali shine kaza shine rashin mutunci shine kuma ci baya shine rashin kokari shine lalaci idan mutane suka fahimci ko musulunci akan haka to duk wanda ba musulmi ba ai ba zai sha'awar musulunci ba to da yawa daga waɗanda ba musulmi ba dan haka suke kyamar musulunci akwai wasu wanda suke da wata dabara a wani wuri ba sai na faɗi sunan ba sukan ɗauko ƴaƴansu daga wurin bautarsu ba musulmi ba ne sai su zo da su wani masallaci masallacin a wannan garin ba inda ya fi wannan masallacin tarin mabarata da almajirai kana ga ƙazanta idan suka zo da su a mota za su ce a kar ku sauka ku kalle su kawai daga cikin mota a bus yara ƙanana sai a ce in kuka musulunta to kun ga abin da za ku koma mabarata masu abin nan waɗanda ga ƙazanta yau ga wari ka zo ka wuce kaga wani zai sha'awar wannan to su waɗanda suke samun maslaha a shugabantan addinan da ba musulunci ba ta hanyar haka suke kore mutane amma in za a bar mutane wallahi ko a ƙasar nan tamu duk irin abin da muke da shi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba in za a samu damar da za a ce bayani da irin yaren da kowanne mutane suke fahimta ai musu addini ai musu kai bayani na addinin musulunci yadda ya kamata to za ka yi mamakin irin adadin mutanen da za su musulunta amma masu samun maslaha ta aljihunsu ta hanyar shugabancin da suke musu su ne suke hana su musamman kuma da jaridun waɗanda ba musulmi ba wanda kuma dama nasu sun fi yawa abubuwan da suke rubutawa akan musulunci da akan waɗanda su ne musulmi za ka ga cewa wannan shi kadai ya isa ya kore mutane zuwa ga addini wato daga addinin musulunci shi yasa aikin da ke gabanmu babba shine da'awa musamman ta hanyar halinmu da'awa musamman kuma ta hanyar rubuce-rubuce musamman hanyoyin nan na zamanin yanzu waɗanda suke mana hukunci daga nesa mu 'yan tashin hankali ne mu 'yan kaza ne mu 'yan ci baya ne ba mu san komai ba ba har gowa za mu yi da zage-zage a jarida ba a rubuta asalin abin da muka yarda da shi din cikin natsuwa sai mu tallansa akwai wasu bayan Allah da Allah ya hore musu irin wannan abin a internet in kana karanta za ka ga suna da basirar bayani to da Allah ya sa za su juye wannan abin maimakon mu zo mu ta faɗa a tsakaninmu su juye wannan abin su yi rubutu da turanci mai kyau da faransanci mai kyau a rika sawa internet na asalin musulunci basics fundamentals nan na musulunci shi musuluncin nan wai sakon me ne me ake kira zuwa gare shi sabanin abin da ake ce musu su je su yarda da shi maimakon wato ya zama ba yadda muke bi a yanzu din ba Allah madauki dai ya kara kyautata mana halayen namu wannan kuma ba suka bane ga masu da'awa Allah maduki ya hada kanmu baki daya wajen yin abin da ke shine daidai kuma ya zama kowace hanya ma mutun ya bi Allah ya sa a hadu wato ta hanyar amfanuwa da abin da ake ji yace wa urifa ar-rusb min al-ghay mukuma sai ce fal muwaffaqu lam dun bi ce akwai alifun kai kafin lam fal muwaffaqu wanda aka bashi gamdakatar wanda ya dace Allah ya bashi wato dacewa idza nazara adna nazarin ilaihi atharahu wahtarahu duk mutumin da yake Allah ya bashi gamdakatar Allah ya bashi dacewa in har ya zauna ya kalli addinin musulunci ya duba hujjojin sa yayi karatu cikin natsuwa to la za ka ga ya zabi musulunci ya ajidu wani abu da ba musulunci ba a shekaru da suka gabata in ba ku manta bai na maku labarin wasu mutum biyu da irin yadda suka musulunta daya ta hanyar binciken da yayi bayan Allah maduki ya shiryar da aya warkar masa da ya na maku labarin ba sai na mimita ba yaje ta bincike daya kuma saboda halin wani abokinsa da suka yi karatu tare musulmi ne suka yi karatu tare a kasashen waje a London suka yi karatu tare secondary shi wannan musulmi wannan ko ba musulmi ba musulmin ya koma kasar su to suna dan waya tsakanin su sai wancan wanda ba musulmin bai wata rashin lafiya aka kai shi Ingila aka kwantar da shi a asibiti shi kuma wannan dayan yana Saudi Arabia tare suka karatu da shi a Secondary sai ya ji labarin wannan bashi da lafiya ya tashi daga can kasar sa ta Saudi Arabia ya tafi London dan ya je duba wannan mara lafiya kuma ba musulmi ba dan ya je har ya duba shi yace kai ko dan me kazo yace dan in duba ka nazo kuma ina addu'a Allah ya sa ka warke sija ko yanzu a musulunci dama ya halatta musulmi yayi addu'a Allah ya warkar da wanda ba musulmi ba sija me yayi hana ai ba abin da ya hana ai muna mu haka koyarwar mu take haka manzon mu yake ina zuwa ma har ya gaida bai hude yaro karami ma wanda ba mai hankali ba ya je har gida ya gaishe shi kuma bai hude haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ai kun san wannan hadisi to da ya ga masa wannan shine bayan mutumin ya tafi yayi ta tunani shine sai addu'a shi ma yake cewa in ko dai wannan in dai wannan maganar irin wannan halin na wannan bawan Allah addinin nan nasa in shine gaskiya to yana roƙon Allah ya warkar da shi kuma ya shiryar da shi zuwa gare shi Allah madauki ko ya shiryar da shi ya warkar da shi kuma sannan bayan wani lokaci kawai yana fitowa daga asibitin yaji cewa ba abin da yake so sai musulunta yace shi ba zai musulunta a London ba sai ya taho sai Saudi Arabia sai ya nemi gun wannan mutumin yaje kuma ya same shi kuma Allah madauki ya kaddara ya musulunta kun ga wannan mai jawo hali mai kyau yau aha sai yake cewa fal muwaffaqu idza nazara adna nazarin idan shi mutumin da Allah madauki ya gamdakatar inda har ya dubi zuwa ga musulunci ya karatu a adna nazar mafi kankanta shine ma'ana adna mafi kankanta bincike ma idan mutun yayi to ya ga musulunci yace afarahu zai fifita shi wa khtaruhu kuma shi zai zaba wa amma man kana sayyi alqasd amma wanda yake mai mummunan nufi fasidal iradati wanda manufarsa ta barna shi khabithan nafsi mai mummunan zuciya yara alhaqa fayakhtaru alayhi albatila zai ga gaskiya ta bayyana amma zai zabi ƙarya isa mu wannan dai wanda muka samu iyayenmu da kakanninmu nan suke kai shi zamu ko shi a ni dai an haife ni ne kaza don haka ni ban ga dalilin da zai sa in canza hanyar da naga iyayena suke kai ba mafi yawan mutanen duniya mafi yawan su katan su na wannan jinsin ne shi yasa alqur'ani zaka ga Allah madauki yana gaya mana irin wannan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana wannan yana nan da yawa Qur'ani wadanda kullun suna kallon me yasa za su bar hanyar iyayensu da kakanninsu su bi wata hanya sabuwa ko hanyar yara ko hanyar yan zamani ko hanyar kaza duk wannan tunanin iri ɗaya ne amma idan mutum zai amfani da hankalinsa to babu abin da zai bi idan ba gaskiya ta Allah kuma ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama sai ce wa yubsiru alhasana fayamilu ila alqabih zaka ga zai ga abu mai kyau amma kuma sai karkata zuwa ga mummuna yanzu musamman irin zamanin yanzu hanyoyin karkatar da mutane sun yi musamman yadda ake yakar musulunci ta hanyoyin kalle-kallen nan da hanyoyin internet wanda tashoshi kawai na fasadi wanda wasu ma musulmi ne suka mallake su da ake suko mutane fina-finai irin waɗannan misali wanda suke da tashoshin nan na kyauta na ƙasa wanda ake turuwa daga ƙasashen Larabawa ba sai ka faɗi sunan tashar ba ko duk kun san su wanda kullum wani aikin su ba su da aiki sai fina-finai wanda wasu masu littafi suna lissafi suna lissafa a irin wannan gidajen tashoshin su baki daya a kullum za a yi tallan zina sau 200 a kullum ta wata hanya da ka fahimta ko baka fahimta ba a kowace rana sai ka kalli abin da zai kira ka zuwa ka je kai zina sau 200 wani a talle ne wulkawa kawai a tallan ashana ma sai an kawo maka abin da zai ja hankalinka zuwa ga zina kaga da ashana ina da ina alakar ashana da maganar mace tayar mota ma sai a kawo maka mace ko me ya alaka tayar mota da mace to sai ga sai an kawo maka mace saboda dai a ja hankalin mutum to waɗannan hanyoyin abin da nake so in faɗa shi ne a zamanin da muke cikin irin wannan ya kamata wato masu da'awa a mai da hankali wajen tallan mahasinul islam yadda ake juya hankalin mutane da cewa musulunci shine kaza ba kuma yadda yake ba a suranta wa mutane waɗanda ba mu ba in suna karanta labarin mu daga wasu ƙasashen abinda za su gani akan mu shine mummunan abu to aikin mu ne mu tashi mu yi rubutu mai kyau da zai nuna mahasinul islam wannan ɗaya ne daga cikin matakai ba wai shikenan kawai ba akwai hanyoyi daban-daban sai ce fahaza laysa lillahi hajatun fi ikrahihi ala din to abinda malamin ke so ya faɗa shine idan mutum mai hankali ne zai bincike ka nuna masa musulunci ya fahimce shi yadda yake me zai musulunci zai to idan mutum yana da mummunan halifa mummunan nufi ba gaskiya yake so ba zai ga gaskiyar amma sai ya batta sai ya bi ƙarya zai ga abu mai kyau amma sai ya rabu da abu mai kyan nan sai ya bi abu mummuna to shine sai malami yake cewa shi irin wannan mutumin Allah ba shi da buƙatar ma a ce a tilasta shi akan addininsa kun bai ji wani abin don haka ashe asali mutumin da mummunan nufi ne da shi babu buƙatar a tilasta shi amma akwai buƙatar a yi masa tallan addini amma magana a tilasta shi babu buƙata da haka kake nan ashe zancen a tilasta mutum ne musulunta babu shi a musulunci ba a tilasta mutum a bar shi da tunaninsa asalinsa yana da yancin ya tunanin abin da zai amma fa in yi musulunta fa in yi musulunta to tilas ne kuma ya bi dokokin musulunci shi yasa akwai dokar in ya ce ba zai musuluncin ba akwai hukuncin ridda yau amma in bai musulunta ba ba mai zuwa gidansa ya ratayo wuyansa ya ce tilas ce ka musulunta za mu zo insha Allah inda za mu yi bayanin fiqhun wannan mas'alar a maganganun malamai akan iskalin da ake gani dangane da hadisan umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah in an hada ta da wannan aya din za mu zo insha Allah a karshe mu maganan nan Allah ya ba mu lokaci ko darasi na gaba to sai yake cewa fa hadha laysa lillahi hajatun fi ikrahihi ala din لعدم النتيجة والفائدة فيه سبو ده بابو نتيجة بابو نساك مكود ذا أسام بابو وتفائدة إن متم ممونا نفي نيدشي إن كتيلة تاشية لا إله إلا الله ماذا يفعلو إن تيلة تنن يكوشي عزي كوما يا ابن دي قدام شي وانن كوما دام ماشي كي حيفة ده أسام منافنتي الله سبحانه وتعالى يناسم متانيني وانن ده da kashin kansu suka ga cewa sun fahimci cancantarsa su bauta masa suka yi imani da shi suka gogare shi suka shiga ƙarƙashin dokokinsa amma wanda tilasta shi aka yi ya karɓi abin to Allah subhanahu wataala ba zai amfani da wannan abu na zuciyarsa ba na abin na zahirinsa ba na zuciyar zai amfani da shi tunda har zuci bai yadda da abin ba da aka yi kokari a gamsar da mutum maimakon wato tilasta sai ce wal mukrahu shi wanda aka tilasta shi laysa imanuhu sahihan imaninsa ba sahi ba ingantacce bane domin me ya faɗa ne kawai da baki saboda tilas amma a zuciyarsa bai yadda ba wala tadullu al-ayatu al-karimatu ala tarki qitali al-kuffari al-muharibin to nan malam zai kawo mana abin da ke cewa zamu zo mu tattauna daga baya yace wannan aya mai karimci ba ta nuni ba ta ishara ba a iya kafa hujja da ita akan barin yakar kafirai masu yakar musulmi mun gane in akwai yaki tsakanin musulmi da kafirai wannan yakin da aka yi musu to kar a fassara shi da cewa to ya kuke tilasta wa mutane su musulunta a'a ba ta wannan bangaren bane domin misali ai za mu ga waɗanda suke kafirai a Makka da suka koro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su waye da tsokana su ne da tsokana shi yasa Allah mulke fa yace wa hum bada'ukum awwala marra su ne suka fara muku tun a karan farko suka koro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga gidansa inda aka haife shi nan iya nan uwa da uba suka tashi kowa nan ya san shi nan ne asalin kabilarsa take suka koro shi aka kwace dukiyar wasu daga cikin su aka hana su yin hijira da dukiya yanzu idan suka yi hijira suka koma Madina sai ga ayari mai kayan amfani na kasuwanci da aka yiwo daga Sham za a dawo Makka na mutanen Makka in sun kwace saboda dalilin sakamakon abin da aka kwace musu a baya me suka yi ramuko suka yi to mafi yawa mafi galibin yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi na irin wannan ne duk da akwai saraya da yake turawa ibtida'an dan kiran mutane zuwa ga musulunci in ba su musulunta ba kuma a yaƙe su wannan zamu zo mu magana akan wannan dan wannan magana ne zuwa ga kada wasu suna cewa ai shi jihadi a musulunci kawai iya na difa'i ne wannan ba haka bane akwai na difa'i akwai kuma na talab ne kowanne kuma fi mahallihi ake yin sa kuma malamai duk sun yi bayanin kowanne amma wani abu da na taba gaya mana wata shekara da ta gabata wasu shekaru in za ku tuno ai mun taba tattauna akan abin da ke nuna mana ƙaryar maganar da kafirai suke faɗa dangane da musulunci suna cewa musulunci nan an yada shi ne da kaifin takobi har zuwa yanzu masu koyar da tarihin addinai in ba musulmi bane suka samu dama suna gaya wa musulmi wannan abu kuma musamman waɗanda ake cewa al-mustashriqun yan jiranin addini waɗanda suka shigo musulunci domin suka kai karanci musulunci ba sun shigo musulunci ba suka shiga cikin musulmi suka karanta musulunci dan su rubuta yadda suke so su fahimce shi to waɗannan mutane ai sun yi rubuce-rubuce kuma da yawa daga cikin su sun ba da irin wannan tunanin duk da a cikin su mai musu adalci an samu waɗanda suka ƙaryata wannan magana cewa sam wanda duk ya san musulunci zai faɗi cewa musulunci ba a yada shi da takobi ba abinda ne sai cewa na taba gaya mana ku tuno na taba ambata mana adadin mutanen da aka kashe a yaƙe-yaƙen da aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su daga farko har ƙarshe ba a kashe mutum 300 ba duka a shekara nawa shekara 23 na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a kashe mutum 300 ba a yaƙe-yaƙe da aka yi tsakanin musulmi da kafirai kallu safo yakin da aka yi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita kawai guda nawa saraya da ya tura guda nawa to adadin gaba ɗaya da aka kashe zaka iya tuno manya-manyan yaƙe-yaƙe da aka fi kashe mutane da yawa da Badar ne da Uhud Badar kafirai 70 a Uhud musulmi 70 sai ƴan kaɗan a cikin musulmi a Badar ƴan kaɗan a cikin musulmi a cikin kafirai a Uhud to ba ina nufin musulmin da aka kashe ba ina nufin ka haɗo da musulmin da kafiran da aka kashe gaba ɗaya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka haɗo 70 ɗin can da 70 ɗin nan an samu nawa ba 140 ba sai ƴan kaɗan to sauran har zuwa ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su haɗa wata 140 ɗin ba gaba ɗaya duk yaƙe-yaƙen da aka yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga bayan nan an yi yaƙe-yaƙe kuma an yi kashe-kashe da yawa amma ku duba ku ga yanzu irin adadin mutanen da ake kashewa da sunan wasu addinan daban a je gari guda ku duba yanzu a garin da ake cewa Myanmar ku san Myanmar ƙasar da ake cewa Burma da turawa suna larabawa sun ce mata Burma Burma da sunanta kenan ana ce mata Myanmar hayaniyar da ake ciki yanzu a ƙasashen larabawa da rikice-rikice da meye ya mantar da mutane abin da aka yi garuruwa dubban mutane musulmi kawai za a je gari a fito da su lokaci guda duk a yayyanka su ko a sa abin nan kuma a sa katafila ta kwashe su a zuba su a ramuka ko a sa su a ruwan teku ba zancen yara ƙanana yaro ƙarami saboda rashin tausayi kun ga mu a addinin musulunci da yaro ƙarami da mace da tsoho da kuma mai bauta ko saurayi ne mai bauta in yana in rahibi ne misali monk da ake cewa fada in yana coci yana bauta to haramun ne musulmi ya kashe haka mu addini me yake amma su za a shigo masallaci a ruguza masallaci a dau qur'ani a yayyaga a yi fitsari akai duk kun ga wannan ai wasu abubuwan a fina-finai ko a internet duk an yi tallan waɗannan to wannan duk rashin rahama ne a addinan su shi yasa suke waɗannan abubuwa ne to ku duba ku ga yadda ake kashe adadin mutane haka da yawa da irin wannan amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake cewa ya yada addini ta hanyar abin nan takobi gaba ɗaya mutanen da aka kashe ba su kai 300 ba hal wannan Will Durant akwai ni malamin tarihi ina da littafi The History of Civilizations ana fassara sunan shi Qissatul Hadara an fassara shi ma zuwa larabci shi kansa ya faɗi wannan ma'aluma din cewa mutanen da aka kashe gaba ɗaya a sunan jihadin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su kai 300 ba kuma ka je kai wanda yake san homework ya dauka ya lissafa ya binciko mana ya kawo kowanne yaki ya tubi ya bin littafin sira lokacin Badar an kashe mutum kaza ka rubuta a gefe lokacin kaza har zuwa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka gani mutum nawa aka samu ko yafi kadan ko kuma bai kai ba mafi yawan da suka binciken tunda ba ni ne da kaina ba wannan karanta binciken masu bincike ne su suka faɗa cewa tabbas ba a kai mutum 300 ba to kaga ashe wannan na nuna maka ƙaryar maganar cewa da takobi aka yada addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya ƙara mana fahimta to mu je sai ce wa ammal yasmi ne wa inna ma fiha kawai abin da zamu fahimta a wannan aya din anna haqiqatad dini min haythu huwa abin da zamu fahimta shine daga wannan ayar ta la ikraha fid din shine haqiqanin addini huwa amin haythu huwa in dai ka kalle shi a kashin kansa shine ma namin haythu huwa in ka kalle addini a kashin kansa shi kadai mujibun liqabulihi yana wajabta a karbe shi abinda zaka fahimta shine ba a buƙatar a tilasta mutane domin me hujjojin qur'ani da suka bayyana wannan addinin suna wajabta mai hankali ya karba shine abinda wato zaka iya fahimta daga wannan aya amma ba ka ce ana dan ana yakar mutane ba yace li kulli munsifin qasduhu ittiba'ul haqq ga kowanne mutumin da yake mai adalci wanda manufarsa ita ce bin gaskiya to zaka samu cewa zai gaya maka wannan ayar ba ta nuna wancan abinda ake tsammani yace wa ammal qitalu wa adamuhu amma maganar yaki ko kada ay yaki falam tata'arrab lahu wannan ayar ba ruwanta da wannan zance ina so ku fahimci wannan gun sosai abinda malam Sa'adi yake cewa shine ai kun gane fasarar la ikraha fid din me ma'anar la ikraha fid din babu tilasta mutane akan addini to ai wani zai ce to me maganar yaki yaki me yasa ake yaki in ba ikraha fid din yace duk wannan maganar yaki da me a je shi a gefe wannan ayar ba akan ka take magana abinda take magana akai shine shi musulunci hujjojinsa sun bayyano bayyanuwa kurukuru ta yadda duk wanda ya fahimce shi to baya bukatar a tilasta shi ai kun gane abun ko ma'ana ba a bukatar a ce kai wane zo sai kai musulunci in ba haka ba za a kace ka ba a bukata saboda me bayyanuwar hujjojin da kasancewar su masu ƙarfi kuma masu gamsarwa in dai mutum yana da hankali zai karanta zai gamsu zai kuma fahimce su ya gamsu da fatan mun gane sai shi wa ammal qitalu wa adamuhu amma sai wa za a yaki ko ba za a yaki ba sai shi falam tata arrad lahu wannan ayar ba ruwanta da wannan bata gitta wannan maganar ba bata bijiro da wannan maganar ba kwata kwata wa inna ma yu'khadhu fardul qitali min nususin ukha ana daukar farlancin yin jihadi da yin yaki daga wasu nassoshin ne ba daga wannan ba ba daga wannan ba sai shi walakin yustadallu nan yasa fil ayati bil ayati kamar ko za a yi cewa ayi fil aya a cikin ayar za a iya samun wani abu wanda yake yustadallu bihi ita wannan aya alkarima ala qabulil jizyati min ghairi ahli alkitab yace za a iya fahimtar cewa za a iya karbar jizya ga wanda ba ahli alkitabi ba ta yaya domin muna da nassi cewa ahli alkitabi wato yahudu da nasara su ake karbar jizya a gurin su to shine yace a matukar abin da za a iya fahimta daga wannan ayar dai ba zancen za a yi yaki ko ba za a yi yaki bane maganar da za a iya fahimta shi ita ce shin za a karbi jizya a gun wasu wanda ba ahli alkitabi ba wanda ya yadda da wannan fahimtar a wannan ayar zai ce eh wannan ayar tana nuna haka tunda an ce la ikraha fid din babu tilastawa a addini
to an sai kamar da malamai suka ce ana nufin ahlul kitabi kar a tilasta su in har za su ba da jizya to sai wasu su ce to nan banda ahlul kitabi ma wasu ma wanda za a iya karbar jizyar a kyale su to su ma a karbi jizyar a kyale su kar a yake su a ce sai sun musulunta kun gane abin da yake nufi ma'ana za a iya fahimtar la ikraha fid din tana nuni ne cewa duk wanda bai karbi musulunci ba to ba sai an tilasta masa akan musulunci ba a kyale shi da kafircin sa amma ya biya jizya kaga min haythul umum kenan cewa kowane kafiri ma kaga kenan ba iya ahlul kitabi ba abin ko da ya tabbata a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ahlul kitabi yahudu da nasara akwai wani nassi na majusawa ma'ana da yazo akan majusawa wannan sune wadanda ake karbar jizya daga gurinsu mun fahimci wannan to akwai hadithin sunnu bihim sunnat ahlul kitabi wanda wasu malamai suka ce maganar cin yanka ne da makamantansu dai akwai maganganun malamai akan wannan mas'ala din daga nan da majusawa to mu cigaba sai ke cewa walakin istadalla fil ayatil karima ala qabulil jizyati min ghairi ahlil kitab kama huwa qawlu kathirin min al ulama kuma da yake wannan ra'ayin shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai faman yakfur bit taguti to bayan ya gama wannan zai mu shiga ɗaya juziyar alƙalla ko ayar mu kare kafin mu shiga ta gaba sai ce faman yakfuru bit taguti wanda duk ya kafirce wa tagutu fayatruka ibadata ma siwa Allah ya bar bautar duk abin da ba Allah ba wa qa'ata shaytan ya bar bautar shaytan ana bautar shaytan mala ibn qayyim a cikin tafsirin da yayi na ma'anar me ake nufi da tagutu a cikin izafatul lahfan da kuma da yusul tafan nasa ya bayyana dama tagutu shine dukkan abinda aka wuce iyaka wajen masa da'a ko abin bauta ne ko abin masa da'a ne ko wani babba ne shugaba da ake bi in aka wuce iyaka wajen masa da'a har aka kai shi matsayin da ba nasa ba to an mai da shi tagutu wanda ake masa da'a da za a mai da shi ubangiji ya zama tagutu ko bai zama ba wanda za a yi masa da'a a mai da hukuncin da'a gare shi mutlaka shi mece ce da'a mutlaka wanda za a rufe ido kawai a bi ba zancen bincike wanda ake wa da'a ba tare da bincike ba Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya ce wajibi ne a bi duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajibi ne a bi amma duk wanda ba su ba ba Allah ba ba manzon Allah ba to duk umarnin da yayi sai an duba in bai dace da na Allah da na manzon Allah ba to ba za a bi ba in ya dace to sai a bi mun fahimci wannan to duk wanda aka sa shi a irin wannan matsayin ake masa biyayya irin wannan a dagutu ne har yake kawo manya-manyan misalan su yace shugaban su shine shedan to shi ka na kawo wannan saboda nan ya ambaci maganar a daina bautar shedan kuma banda ma wannan ai kun san akwai wasu mutane da ake ce musu abadatu shaytan ko ku taba jin su ba ku taba jin su har website ne da su amma ba zan ce ku je ku bincika ba ba a gayyatar mutane su je su binciko barna kungiya ce ko addini ne ko kuma wata hanya ce wani ko ka ce wani cult ne na insilafi da zarewa daga musulunci da zarewa ma daga dukkan addinai a koma wai abautawa shedan wai sun ce shedan ya yi karfi da yawa tunda har mutanen duniya yanzu waɗanda suke bautar wani wanda ba Allah ba sun fi yawa wai ya nuna shedan din ya fi Allah karfi sai suka koma suna bautawa shi sabon addini ne yana nan ya fito har suna nan da website din su abadatu shaytan ake ce musu kuma suna nan suna tallan fikirar su ga yara su bar imani da Allah ma kuma an fara samu wani fito dan musulmi ya ce bai yadda ma akwai Allah to duk wannan hanya ce ta fara na san ta ya fara zuwa mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke to muje to sai yake cewa faman yakfur bi taguti wa yu'min billahi fa yatruka ibadata ma siwa Allah wa ta'ata ash-shaytan wa yu'min billahi imanan tamman bi imani da Allah imani cikakke aujaba lahu ibadata rabbih wa ta'ata wannan imanin nasa da Allah ko in ce wannan kafirce wanda yayi wa tagutu da imanin da yayi Allah to zai wajabta masa ya saman masa ya haifar masa imani cikakke da Allah da kuma bautawa Allah da da'a ga Allah me yasa aka gabatar da kafirce wa dagutu kafin imani da Allah malamai suna cewa wannan dama in mun kula shine hakikanin fassarar la ilaha illallah farawa da nafiyu kafin isbati ko sai da aka ce la ilaha sannan aka ce illallah to haka nan ma aka ce faman yakfur bit taguti kaga shine ma'anar la ilaha a kore duk wani abin bauta shine ka kafirce ya kai musulmi ba za ka zama musulmin kirki ba sai ka zama kafiri a sauran addinai kun gane wannan zancen ma'ana duk wani addinin da ba musulunci ba ka karbe ka karba kuma ka yadda cewa kai kafiri ne a cikin wannan addini baka yadda da shi ba shine ma'anar da ma kafiri ai ko to kuma sannan sai ka yadda da na Allah kai imani da Allah to wannan shine zai sa mutum ya zama musulmi amma in dai mutum ba zai kafirce wani addinin ba ma'ana yana ganin dukkan addinan ma ɗaya ne kusa akwai masu wani sabon wata sabon wani sabon tallan kuma dai ku yi hakuri ba laifi ku ji shi tunda yana nan ana ta tallansa akwai masu wani wata da'awa ta wahdatul adiyan duk da ta dade lalle ku ne dai ba ku santa ba wahdatul adiyan shine cewa duk addinai ma waje iri ɗaya ne duk ɗaya ne kawai komai ka bauta ba komai ba wancan maganar wahdatul wujud nake son faɗa ba ita ma tushenta ne to amma a zamanance sun fito da wani addini da suke ce ma Abrahamic religion addinin annabi Ibrahim a haɗu da Yahudawa da Kiristoci da Musulmi a yi wannan ibadar lokaci guda a yi irin wancan kuma a irin wancan wai wannan shi har suna cewa wannan shine zai nuna haɗin kai har kwanan nan naga ina jin ko satin da ya wuce ne ma za su yi wata waka sun tara mawaƙansu za su yi waka ta yahudanci da ta musulunci da ta kiristanci za a haɗu za a yi waka iri ɗaya da za ta ja al'ummar duniya gaba ɗaya su zo su rungumi wannan tafiyar tasu ta hanyar ta ce kawai suka ga wai za a samu zaman lafiya ta hanyar haka za a daina faɗa tsakanin addinai to kaga wannan asalin me ya ciki duk wanda ya shiga wannan addini to na me yayi ya fita daga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai musuluncin al-islam din domin ai mu ba mu yadda wancan judaism da christianity ma'ana da addinin abin nan yahudanci da addinin kiristanci musulmi ba su yadda cewa shine addinin annabi Musa da shine addinin annabi Isa ba da mun yadda da haka ai da babu bukatar ma a karbi sabo da sai a ci gaba da nasu na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma ba zai zo da wani abu ba sai ya ce to shikenan sai a bi wancan da aka samu din amma abinda ake cewa yahudanci yanzu ko tun ma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake cewa kiristanci tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu ba addinin da Allah ya yarda da shi bane domin me ba su yarda da manzon Allah na karshe ba duk wanda bai yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo ba to ya kafirta da addinin sa na annabi Musa ya kafirta da addinin annabi Isa da mu a wurin mu ba sunan sa yahudanci da kiristanci ba mun gane yau dan haka wannan ba maganar a zo a ce za a hada kai ta hanyar wani addini mai suna addinin Ibrahimiyya addinin Ibrahimiyya muna da shi a Qur'ani kuma shine sunan sa yana nan a Qur'ani ko menene sunan sa me hanifan millata ibrahima hanifa ma'ana hanyar da ta karkace daga ƙarya ta koma gaskiya domin wannan yana nuna maka cewa sauran hanyoyin karkatattu ne batattu ne an dawo kanta gaskiya ita ce ta annabi Ibrahim kuma ita ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mu je dai saboda ba lokaci sai ya ce duk wanda yayi wannan ya kafirce wa dagutu yayi imani da Allah faqadistamsaka bil urwatil wuthqa to yayi riko da igiyar da take amintacciya ko an ce igiya mafi aminci shine al-wuthqa mafi aminci igiyar da tafi kowace aminci ai addinin ai biddinin qawi yayi imani ko yayi riko da addinin nan tsayayye alladhi sabatat qawaiduhu wa rasakhat arkanuhu wanda kaidojin san an ce kaidoji nan ba ana nufin dokoki ba ana nufin ginshikai yawa ginshikan da suka ginu ko addinin ya ginu a kansa suka tabbata wa rasakhat arkanuhu rukunansa shima suka yi karfi suka tsayu da kafafunsu wa kana almutamassiku bihi ala thiqatin min amrihi kuma duk mutumin da ya riko da wannan hanyar nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to yana cikin aminci na lamarinsa ma'ana yana da confidence mai karfi asalin thiqa anan abin da ake mai confidence shi yasa kaga ita ma igiyar da aka ce al-urwatul wuthqa igiyar da zaka iya amincewa ba za ta tsinke ba confidently kenan zaka riko da ita cewa babu bata mun gane wannan to sai ce li kaunihi istamsaka bil urwati al wuthqa saboda kasancewar sa yayi riko da igiyar da ita ce mafi aminci allati lam fi sama laha babu yankewa gare ta wa amma man akasa al qadiyata amma mutumin da ya sunkuye ya juya abun yayi riko da ma ya shine me amana bit taguti wa kafara billah to shi kuma me yayi faqad istamsaka bi wata urwa din yayi riko da urwar da take hiya auha ita ce mafi rauni wanda tafi wato saurin lalacewa to shi ne sake cewa likaunihi istamsaka bil urwati alwuthqa allati lam fisama laha wa amma man akasa alqadiyata fa kafara billahi wa amana bit taguti faqad atlaqa hadhihi alurwata alwuthqa allati biha alismatu wan najah to wannan kamar ya saki wannan igiyen ne igiyen nan amintacciya bai kama ta ba bai riko da ita ba ya sake ta sai dai kama wata kun ga nan shi malamin ma bai ce ya kama ma wata ba kawai ya saki wannan la'alla bai samu ma wanda zai kama din ba ballantana har ka siffanta ta da cewa mai yawa to shine sake cewa wa amma man akasa alqadiyata fa kafara billahi wa amana bit taguti faqad atlaqa hadhihi alurwata alwuthqa allati biha alismatu wan najah wa da amin cewa ko in ce wato tsiruwa samun isma mutun ya zama Allah ya tsare shi da kuma tsira a jikin wannan igiyar take to shi wannan yayi kullaliyo da ita yayi watsi da ita wastamsaka bi kulli batilin ma'aluhu ila aljahim kuma sannan sai ya riko da kowanne irin barna ko kowace irin barna wadda makomata ita ce wutar jahannama Allah tsare mu sai ce wallahu sami'un alim Allah kuma mai ji ne alimu kuma masani ne fayujazi kullam minhuma kuma zai saka wa kowanne ɗaya daga cikin su su biyun nan wanne da wanda ya imani da al-urwatu al-urwat abin nan ya kafirce wa dagutu ya imani da Allah ya zama ya kama al-urwatu al-wuthqa da kuma wannan wanda ya kafirce wa Allah ya imani da dagutu kuma ya kama shirme to wannan Allah madauki zai saka wa kowanne wannan ita ce hikimar kawo sami'un alim mun yi darasin nan bara mun ba kuma ba hikimar kare sunayen al-ayoyin qur'ani a kare su da sunayen Allah da yace wanda yake kaza shine yake kaza wanda yake kaza shine yake kaza kamar yace ne kuma kowanne za a saka masa ran tashin alkiyama maimakon a faɗi wannan sai aka ce wallahu sami'un alim kai zaka gano cewa tunda Allah mai ji ne to ya ji wanda ya kafirce wa dagutu ya kama Allah ya imani da Allah kuma ya kama igiya wa amintaciya ya kuma ji wanda ya kafirce wa Allah ya kama dagutu tunda ya ji kuma sannan yana da ilimin haka ashe kenan zai musu sakamako shine abin da ke nufi sai ce fa yujazi kullam minhuma bihasabi ma alimahu minhum min alkhairi washar wa hadha huwa alghayatu liman istamsaka bil urwati alwuthqa wannan ita ce manufa ta karshe ko matuka ga wanda ya riko da igiyen nan mafi karfi ko mafi aminci waliman lam yastamsik biha haka nan kuma sakamakon wanda bai riko da ita ba to sai mu tsaya anan sai mu tashi inda yace thumma zakara as-sababa alladhi awsalahum ila zalika sannan zai ambata mana menene dalilin da ya ja suka je wannan hali gashi nan shine Allahu waliyul ladina amanu Allah madauki ya kara mana ilimi da fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ya tabbatar da mu akan addinin musulunci har karshen rayuwarmu Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka